بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَبَعْدُ أَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بَرَكَمُ دَا سَادُوَا أَوَنَّنْ يَمَّتِي نَلَا رَبَا دَرَمْ الْحَمِيسِ يَوْ مُنَا بِيَرْ غَوَتَنْ شِدَ بَعِي هِجْرَمْ مَنْزُو صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَكَرَ دُبُودَ الْأَرِيْهُدُ دَ أَرْبَئِنْ دَ بَقَي wanda kuma ya dace da 26 ga watan 11 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqurani mai girma idan ba a manta ba sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 157 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 158 insha Allahu inna safa wal marwa daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin hiya'u sunna dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wanda kuma yau shine darasin mu na 41 a cikin suratul baqara insha Allah kafin haka akwai tambaya guda biyu mai tambaya na farko yana cewa tambaya guda biyu ne amma ɗaya tambayan kuma taka dadi ne ya rubuta tambaya guda biyu karatun da ya gabata satin da ya wuce yana tambayan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun yana tambaya game da fasarar salawat wanda wancan satin ya ji na fasara shi da jinjina daga Allah subhanahu wataala ga ainihin masu hakuri to abinda wata kille bai fahimta ba shine duk lokacin da kake fasara wani yare zuwa wani yare kana amfani da ma'ana ne ina fata an gane shi ake cewa tarjuma da Hausa ga wanda yake da ilimin tarjuma ya san wannan abu abinda ake cewa kalmar as-salawat da larabci shine salati akwai salatin Allah subhanahu wataala akwai salatin mala'iku akwai salatin da mu mutane da aljannu muke Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai ya ce me ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu to kaga Allah yana salati mala'iku na yi mu muna yi kowanne kuma salatin daban-daban ba salati ne iri daya ba shi Allah ba cewa yake ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba haka ne salatin Allah yake ba subhanahu wataala shi salatin Allah da zai yi bawa kaman da yake anan ulaika alaihim salawatu min rabbihim salatin Allah akan halittun shi shine dinga ambaton su a cikin mala'iku yana yabon su ina fata an gane a ce ga wani dan wani a fantami ko a gora dai ko a tudun wada mutumin kirki ne Allah na bada labari ina fata an gane to wannan ya ma salati kenan dan ya fadi matsayinka da darajarka a cikin mala'iku an fanci wannan abin na kyau shine ma'anar salatin Allah akan halittun shi to shine fassara shi da jinjina ai wannan jinjinawa ne Allah ya bada labarinka a cikin mala'iku ya fadi alkhairinka kuma yana kaunanka cewa kai mutumin kirki ne ai babu jinjina sama da wannan ina fata an gane to haka da ma shi tarjuma yake ina fatan dan uwa ya fahimta sai wannan yana tambaya dangane da mutum ne ya kwanta ko kuma ya gade misali a kaman mani ne a jikin kayan shi ya fahimci yayi mafarki ne a cikin bacci amma sai ya ce bai tuna lokacin da ya sa kayan ba to yanda hukuncin yake shine idan ka ga mani a jikin kayan ka baka san lokacin da abun ya faru ba abinda malamin fiqh suka ce in ka duba koda daga nan kurkusa da tattafan mu na malikiya ahlari abinda ya gaba za su ce zaka gina hukunci ne min akhir nawmin na mahafihi daga baccin da kai na karshe ko zaka kaddara anan abun ya faru idan kai bacci ne misali cikin dare ka kaddara a shi ne in ka koma bacci bayan sallan su maka kaddara a wannan lokacin ne in kana bacci bayan azhar baccin da kai na karshe da shi zaka yi hukunci kaga saukin shari'ar musulunci kenan kuma koda ba a wannan ya faru ba Allah ya gafarta masa sauran wannan shine abin da aka ce ka gina hukunci akai baccin karshe da kai ka farka sai ka kaddara anan wannan mafarkin ya faru daga lokacin ne sallolin da kai zaka rama su dan wajibi ne ka rama wannan sallan dan yanzu ba kayan ka bane bashi da tsarki a kai ne gaba ɗayan ka baka da tsarki ina fata an fahimci wannan abin da kyau wannan sai kuma yake cewa wai ya farka cikin dare ko lokacin sallah su ba yayi mafarki sai ya zanto yana jin tsoron yayi wanka da ruwan sanyi kafin ya dafa kuma lokacin sallah zai fita wannan jiggagen goro ne ya shiga a goro mami ina ga mai igiya ɗaya ne wannan to abinda ke akwai shine na sha faɗa a wurin karatu akwai bambanci tsakanin ina jin tsoron sanyi da kuma sanyi zai cutar da ni abu ne guda biyu jin tsoron sanyi kawai ba zai sa baka daman kai taimama ba dama normal kowa na jin tsoron sanyi dauri yake ai wanka da ruwan sanyi in babu ruwan zafi amma in dai amfani da ruwan sanyi zan yi rashin lafiya shi kuma hukuncin shi daban kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa nan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u yanzu kai tsakaninka da Allah ka san a wani matsayi kake ba wanda ya sani sai kai ina fata an gane idan kawo jin tsoron sanyi ne mallan kai shahada kai wankanka da ruwan sanyi shine zaman lafiyanka kowa ma yana jin tsoron sanyi hatta alwala wani yana jin tsoro da ruwan sanyi amma dole haka ake ko ba haka ba in aka shiga asalin sanyi din kenan in kuma a baka da lafiya ne wataƙila wannan ruwan sanyi zai cutar da kai shi kuma hukuncin shi daban yanzu in kai kai zaka yi wa Allah bayani ba ni zan gaya maka ba idan ya kasance tabbas tsakaninka da Allah wannan ruwan zai cutar da kai idan kai taimama saboda tsoron kan rana ta fito baka yi sallah asuba ba wannan babu komai ya halatta in kai taimama kuma bisa ga kauli rajihi ana bin ka dai wannan wankan amma in ba a wannan ajin kake ba to kai hakuri ka watsa ruwan sanyinka da safi ka zo rin mai shayi ka jidumi ina fata an gane yawa ko baka kudin shan shayi ka dan tsaya jikin tukunya da tiriri Allah ya sa mu dace saboda haka zamu shiga karatu kai sai insha Allah zamu tashi a farkon aya ta 158 mai Allah ya ci
inna safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima
hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari daga babban sahabi Anas dan Malik Allah kara masa yadda wani daga cikin tabi'ai mai suna Asim bin Sulaiman yace sa'altu Anasan yace na tambayi Anas dan Malik wannan babban sahabi wanda ya zauna a gidan Annabi shekara 10 yana hidima alaihi salatu wassalam yace a tsawon wannan shekara 10 Annabi bai ce mishi dan me kai abu kaza ba ko bai ce mishi dan me ba kai abu kaza ba bai ce mishi dan me kai kaza ba bai ce dan me ba kai kaza ba aka ce Anas bin Malik yana da ladabi Annabi kuma yana da hakuri ko ba haka ba dole abu biyu ne ya hadu shi yana iyakar abin da zai iya wajen kiyayewa Annabi kuma yana da hakuri sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina raufun rahim Anas bin Malik da aka tambaye shi wani daga cikin tabi'ai anu safa wal marwa dangane da safa da marwa kala sai Anas ya ce kunna nara zalika min amr al-jahiliyya muna ganin sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan al'amari ne daga cikin al'amarin jahiliyya saboda mai mutanen madina da wasu daga cikin larabawa a lokacin da musulunci ya zo sai suka ga cewa akwai gumaka da suke kan dutsen safa da gumakan da ke kan safa da marwa dama asali suna ibada a wannan wurin saboda girmama waɗannan ainihin gumakan musamman ainihin mutanen madina akwai gunkin su mai suna ainihin mana at-tagiya yana kan dutsen safa anan kaman suke ainihin daukan ainihin talbiya na aikin hajjin jahiliyya yace to falan majal islamu a lokacin da musulunci ya zo an sakana anhuma sai muka kame muka daina ainihin ibada a wurin dutsen safa da dutsen marwa muna ganin ai a lokacin jahiliyya ake wannan abun tunda musulunci ya zo bai kamata mu dinga sa'ayi kai kawo ba tsakanin dutsen safa da dutsen marwa a lokacin aikin hajji fa anzalallahu hadhihi al-aya Allah sai saukar da wannan ayan inna safa wal marwata lallai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa min sha'irillah yana daga cikin alamomi da Allah ya sanya na abauta masa da su a lokacin aikin Hajji da Umra. To kaga Allah ya shafe wannan tunanin nasu, ya tabbatar da cewa koda da a wurin akwai gumaka, yanzu a ci gaba da ibada a wannan wurin. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ainihin kai kawo tsakanin Safa da Marwa a lokacin aikin Hajji. Idan ba ku manta ba, a baya mun karanta dalilin ma ainihin Safa da Marwa, shine kissan Hajara matar Annabi Ibrahim alaihi salam. Haka ne ko? To wannan ainihin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa din rukuni ne daga cikin rukunin aikin Hajji ko Umra. Dole ne in kai aikin Hajji, bayan kai dawafi sau bakwai ka gama, zaka tafi zuwa dutsen Safa da Marwa. Wani daga cikin sahabbai yake cewa hadisin Jabir dan Abdullahi yace da Annabi ya tawafi sau bakwai a ɗakin Ka'aba, yace sai ya kama hanya yana ainihin inna Safa wal Marwa min sha'irillah abda'u mi baba da Allahu bihi, cewa zan fara da abin da Allah ya fara da shi. Amma a cikin sunan na Imam An-Nasa'i sai yace ibda'u bi ma bada Allahu bihi, ku fara da abin da Allah ya fara da shi. A wani hadisi yace inna Allaha kataba alaykum as-sa'ya fas'au, Allah ya wajabta muku sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, dan haka ku yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Menene sa'ayi tsakanin Safa da Marwa? Ga wanda yake misali ya taba zuwa aikin Hajji ko Umra, shine kai kawo da ake tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu. Ina fata an gane. Duk da a yanzu in ba ma kakule ba, ba za ka gane duwatsun bane ba. To an riga an rufe duwatsun, an rufe wurin, ga tile, ga AC, ga ni'ima, ga komai. An gane ko? Ba za ma ka san a wurin duwatsu kake ba, saboda ci gaba da aka samu na arziki da Allah ya ainihin ba wa ita ƙasar Saudi Arabia, Allah ya ƙara kiyaye ta. To ƙarƙashin wannan da Allah ya ce inna Safa, tabbas dutsen Safa wal Marwa da dutsen Marwa min sha'irillahi, yana daga cikin alamomi. In aka ce sha'air a wajen waɗansu malamai sune dukkanin wuraren da ake aikin Hajji da Umra, ɗakin Ka'aba na ciki, Safa da Marwa na ciki, Mina tana ciki, Muzdalifa na ciki, Arfa ma na ciki. Waɗannan wurare guda biyar su ake kira da sha'air ko manasik. Saboda me? Mina ana ake zama ai kwana ɗaya, washe gari a tafi Arfa, a baro Arfa da yamma a zo a kwana a Muzdalifa, washe gari a kama hanya zuwa Jamrat, nan ma dai a Mina suke wuraren da ake jifan shedan, sannan a koma Makka a je ai dawafi da sa'ayi a ƙara dawowa Mina. To waɗannan wuraren su ake ci musu manasik ko kuma sha'air. Wurare ne da Allah ya sanya alamomi, anan ake bauta mishi lokacin aikin Hajji ko Umra. To Allah sai ya ce fama hajjal baita, duk wanda ya nufaci ɗakin Allah da niyyar aikin Hajji a wai itamara, ko kuma ya nufaci ainihin ɗakin Allah da niyyar Umra, fala junaha alayhi, babu laifi akan shi an yi tawafa bihima, yayi kai kawo tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu. Faman tazawwa khairan, duk wanda ya tadawwi na alkhairi, fa inna Allaha shakirun, lalle Allah kan mai godiya ne, alimun kuma masani. Wannan ayan tana da dan rikitarwa, kamar yadda da dama daga cikin magabata ma ta rikice musu. Ɗaya daga cikin manya-manyan magabata mai suwa Urwatu dan Zubairu, wanda yake ɗalibi ne kuma ɗalibin ga Nana Aisha, Allah ƙara mata yadda, yace da Nana Aisha shi fa yana ganin wannan ayar abinda take nufi, idan mutum ya je aikin Hajji ko Umra an bashi zabi, ko ya dawafi ko kare, duk abu ɗaya ne, baya daukan yin dawafi ko sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wajibi ne. Saboda Allah ce fala junaha alaihi, babu laifi akan shi an ya tawafa bihima, yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa, bi ma'ana in bai ba ma ba komai kenan, shine mafhumul mukhalafa na magana. Dan ce babu laifi kai kaza, to in baka yi ma babu laifi, kun gane Hausan? To sai Nana Aisha tace da shi ba haka zancen yake ba, idan da haka Allah ke nufi, da ya ce fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima. Injina na Aisha tace inda a ce Allah ya amfani da lamun, to da wannan ya tabbatar da cewa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba dole bane ba, amma cewa an ya tawafa bihima ya sha bamban da Allah ya tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan, duk wanda yayi kari na alkhairi bayan yayi farilla sannan sai aikata nafila haka wasu malamai suka ce idan ka je kai dawafi a ɗakin Ka'aba a aikin haji ko umra to babu laifi tsawon kwanakin da zaka yi kuma kana maka kai ta dawafi na nafila wasu malamai suka ce abinda ake nufi idan ka je ka sauke farali na haji ko ka taba zuwa umra babu laifi kai ta zuwa aikin haji da umra na nafila shine wa man tatawwa akhira wasu malamai suka ce ana nufi duk wata ibada ta nafila babu laifi na farko ka kula da farilla idan ka sauke farilla kuma ka yawaita nafilfili dan wannan nafilfilin suna taimaka wa farillanka kisa hatta sallar nafila da muke ya tabbata cikin hadisi cewa ran tashin kiyama fa idan sallanka ta samu tasgaro sallan farilla aka dan samu na kasa a wani guri da wannan nafilfilin ake cikawa an gane ko shine wa man tatawwa akhiran fa inna allaha shakirun lalle allah mai godiya ne allah shine shakir saboda me kai aiki ka dan ya ji dadi ya baka lada da yawa ladan da zai baka yafi aikin da kai yawa idan ba allah ba ya za a ce kai aiki kwaya daya baka lada goma ina fata an gane duk sallar da zaka yi fata azhar daidai nake da sallar azhar guda goma da nassin hadisi idan kai da asar za a baka kai da asar guda goma haka in kai magriba da isha da asuba a wannan 24 hours sallah biyar da kake allah na maida su sallah 50 ne ina fata an gane da lokacin da annabi ya je karbo sallah da ya dawo alaihi salatu wassalam ya gamu da annabi musa a hanya sai ya ce da shi me aka baka yace salloli guda 50 annabi yana murna karbo mana sallah 50 an gane ko saboda shi zai iya sai ya dauka mu ma haka ne annabi musa ce da shi ina sallah 50 ka koma a rage yace da ni na zauna da banu isra'il na san wahalan da na sha da su wannan sallah 50 mutanen ka ba za su iya ba annabi ya koma aka rage ya dawo yace koma ƙara ragewa haka ya dinga safa da marwa tsakanin al'arshin ubangiji da wurin annabi musa har sai da ya koma salloli guda biyar annabi ta har ina jin kunnen na ƙara komawa gaban allah ina mai rage annabi musa ce ka koma ka ce a rage maka da annabi ya koma annabi musa so yake a ce sallan bai wuce kwaya biyu ba ko kwaya daya an gane ko dan ya san halin mutane saboda a lokacin yana da ilimi fiye da annabi alaihi salatu wassalam dan sha annabi yana sabon shiga ne a harkar annabta shi kuma ya gwagwarmaya da fir'auna da haruna da kaman an gane ko ya san siyan mutane da munafukai duka ya sha wahala to sai yake jin tsoron kar ka koma fa a samu matsala ka koma sallan na amaida ta yar kadan da ya koma sai allah ya ce da shi ka koma salloli ne guda biyar kowace sallah guda ɗaya na maida da sallah goma daidai da sallah 50 da na fara baka ina fata an gane shine man ja'a bil hasana da falahu ashru amsalha kaga wannan shakiru alimin kenan allah shine shakiru kai aiki ka dan ya baka lada da yawa in banda allah shine shakiru ya za a ce kai masa laifi kuma kai nemi gafara ya gafarta kuma yana murna shi fa Allah idan ka mishi laifi ka tuba yana farin ciki inji annabi a cikin hadisi ingantacce fiye da mutumin da yana cikin dokar daji daga shi sai raƙumin shi sai ruwan shan shi a cikin sahara ya zauna yana hutawa a gindin bishiya sai bacci ya dauke shi a lokacin da zai farka babu raƙumi babu wannan ruwan raƙumi ya kama gaban shi kuma a cikin sahara kaga mutuwa kawai zai ya zauna ya rasa yanda zai yi yana cikin tashi hankali da damuwa kawai sai ya sallama shi kan bare ya zauna ya kadi sa'a nan dan ba inda zai iya tafiya da ya saki ainihin zama sai bacci ya ƙara daukar shi lokacin da ya farka sai ga raƙumi sai akan shi da wannan ruwan nashi akan raƙumi annabi ya ce saboda farin ciki sai ya rude ya ce Allahumma anta rabbi wa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah na gode maka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi ce akhta'a min shiddatil farahi yayi kuskure saboda tsananin murna ya ma rude bai san me yake faɗa ba annabi ce to farin cikin da wannan mutumin yayi bai kai farin cikin da Allah yake ba in kai zunubi ka tuba kaga shakirun kenan ina fata an gane Allah shine shakirun idan baka roƙon shi ya kushi idan kana roƙon shi kuma yana murna shi kuma dan adam in ka roƙe shi ya kushi in baka roƙon shi ya murna ko ba haka ba Allahu yaghdabu in taraka su'alahu wa bani ubunayyu adamu shine yasal yaghdabu eh wai idan Allah aka daina tambaya sai ya kushi amma dan adam a lokacin da ake tambaya kuma sai ran shi ya baci shi yasa Allah cika mala bakar mahmud gumi eto shi fa dan adam inda za a ce kullun ka zo ka same shi kace wani taimaka mi ya ebo kasa kawai ya baka akwai abin da fi wannan sauki wata ran zai ce kai dala ka sunka ka iba ni na gaji haka da ko ba haka ba to Allah shine shakirun alimun kullun bayarwa yake kuma baya gajiyawa ya ba mu iska mu shaka kyauta ya kawo duhun dare ya kawo hasken rana ya saukar da ruwan sama ya ba mu lafiya muna iya shege ko ba ruwan shi inna Allah shakirun alimun Allah shine mai godiya alimun kuma masani dangane da halin da bayi suke ciki ya san abin da ke fili ya san abin da ke boye subhanahu wataala sai Allah ya ce ni
innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
إن الذين يكتبون ما أنزل من البينات الله يقول للي وأن نسكي أوي أبن نمك سوكر نهجوجي da bayane filla filla daki daki wal huda suke kon koyi shiriya min ba'di ma bayyanahu lin nas bayan mun bayyana shi mun yi bayani filla filla ga mutane fil kitabi a cikin littafin mu ulaika yal'anuhumullah irin waɗannan mutane kan Allah yana tsine musu albarka wayal'anuhumulla'inun masu la'anta kuma suna la'antar su cewa duk waɗanda suka koyi gaskiya suka boye shiriya wanda Allah yayi bayani shi filla filla daki daki cikin a cikin alqur'ani mai girma yayi wannan bayani ne kuma linnasi dan mutane su gane gaskiya to duk wanda ya zama ake shi boye gaskiya Allah da kanshi yana la'antar shi sannan masu la'anta ma suna la'antar shi Allah sai ya ce illal ladina tabu sai fa wadannan da suka tuba wa aslahu suka gyara barnan da suka yi wa bayyano suka yi bayanin gaskiya fa ulaika atubu alaihim irin waɗannan ka ina karban tuban su ina gafarta musu wa ana tawwabu Allah ce ni ne mai yawan karban tuba arrahim kuma ni ne mai jin kai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama riwaya ingantacciya cikin sahihul bukhari daga babban sahabi abu huraira Allah kara masa yadda annabi ya ce man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi dangane da wani ilimi aka tambaye shi wani abu na gaskiya da ya sani fakatamahu sai ya boye wannan gaskiya ya boye gaskiya saboda wata manufa ta shi ba ya boye gaskiya ba dan yana jin tsoron rayuwar shi ina fa kun san wannan daban akwai ka boye gaskiya dan in ka bayyana za a kashe ka wannan daban da kuma ka boye gaskiya ko saboda ka misleading mutane ka batar da su ka dora su akan son zuciyanka ka dora su akan bid'a da shirka ka dora su akan ƙarya ko kuma ka boye gaskiya saboda tsoron kar ka faɗi gaskiyan a daina baka kujerar haji da umra wannan shi ma kun san da ba ko kuma a daina kawo buhun shinkafa da buhun ainihin taliya gidanka ko kuma a daina baka zakka ya zama dai ka boye gaskiya ne dan wani dalili na duniya ko wani dalili na son zuciya to duk wanda ya zama aikin shi kenan annabi ce uljima yawmal qiyamati bil jami min nar ran tashin kiyama za a masa linzami a sa masa auyen shi da wutan jahannama za a maka linzami amma igiyan da wuta za a yi da kaga an jawo mutun da igiyan wuta za ka yi jahannama to wannan masu boye gaskiya ne a gidan duniya Allah ya kiyaye shi yasa boye gaskiya haramun ne bi ittifaqil ulama baya halatta ka san abu tauhidi ne ka boye ko saboda wata misali a ce a hada kai ka san akwai wannan ma a hada kai amma kana faɗi gaskiya wannan sunan shi ba hadin kai ba sunan shi hadin baki an gane ko a hada kai ne kada akan alqur'ani da hadisi a hada kai akan gaskiya a hada kai akan bin manzon Allah alaihi salatu wassalam a hada kai bisa cewar annabi yafi kowa kuma bayan shi sahabbai sun fi kowa dole a fahimci addini bisa fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar atba'ut tabi'ina su imamu malik su annas ibn sa'd da waɗanda suka biyo bayan atba'ut tabi'ina to irin wannan hadin kai shi ake cewa hadin kai amma duk inda aka ce za a hada kai akan duniya to karshen kuma sai an wargaje duk inda aka ce za a hada kai akan son zuciya a koye gaskiya wannan ba sunan shi hadin kai ba ala ayi halin bayyana gaskiya wajibi ne wani hadisi ainihin ko kuma asar da ya tabbata wani daga cikin sahabbai yake cewa inda a ce za a sa masa wuka a waye za a yanka shi ya san wata gaskiya guda ɗaya da ya ji daga annabi alaihi salatu wassalam bai fada wa mutane ba zai saurin fada kafin a yanke wuyan shi Ma'ath ibn Jabal abin da ya fada kenan shi yasa Abu Hurairah Allah kara masa yadda kamar da tabbata cikin Sahih Bukhari yace laula ayatun fi kitabillahi yace in banda wata aya guda ɗaya cikin alqur'ani mai girma ita ce wannan aya yace ma haddathu ahadan shay'an da babu wani mutum da zan ce mishi kala haddasana zan shiru ne inda yana magana yace in banda tsoron wannan ayan yace wallahi bazan faɗi wani hadisi da na sani ba kun fahimci wannan abin da kyau to abin da ake nufi anan shine duk lokacin da ka san wani abu wanda ke gaskiya ne an tambaye ka ka faɗe shi idan kuma faɗan nashi zai kawo wata husuma ko kuma zai jefa kanka cikin wani fitina nan babu laifi ka danyi dabaru don ka fita ina fata an gane wannan babu laifi so duk inda aka ce za a ana barazana ga rayuwanka babu laifi kai da baro don ka fita zaka fahimci wannan ne a kissan Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir kama shi aka yi aka ce koyi zagi annabi ko a kashe shi bashi da option sai wannan guda biyu dole ya dauke daga ciki koyi zagi annabi a bar shi ya tafi ko kuma a kashe shi sai zagi annabi aka bar shi ya tafi da zorin annabi sai ya ce da shi gafi abin da ya faru an kama ne an ce ko in zage ka ko kuma akai ni lahira yace sai kai yace sai na dan zage ka kadan haka sai annabi yace kaifa tajidu nafsaka a lokacin da ka zage ni ya kaje cikin zuciyanka yace mutma'innin bil iman yace wallahi a cike yake da imani zagin iya harshe yake ko makogoro bai kai ba balle ya shiga cikin zuciya Allah sai ya sako da aya man kafara billahi
man كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب
Allah sai ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce wa Allah bayan yayi imani wannan aya tana cikin waɗanda suke tabbatar da zagin annabi kafirci ne duk wanda ya zagi annabi ya fita musulunci ke sa Ibn Taymiyyah yake cewa yace duk wanda ya zagi annabi alaihi salatu wassalam in dai akwai gwamnatin musulunci hukuncin sa a kashe shi koda ya tuba ina fata an gane ko da ka tuba mu aika ka lahira tuban ta ma amfani a can amma kai kan kudin hayan ka ya kare a duniya akwai court order na afin da kai kun gane ko duk wanda ya zagi annabi hukuncin shi a kashe shi amma in akwai gwamnatin musulunci wannan har gobe akan shi muke ba ba kowa daukan doka a hannu ba daukan doka a hannu ba musulunci bane ba kusan wannan abin da kyau waɗanda suka fi mu imani suka fi mu tsoron Allah daga cikin magabata sun rayu a lokaci na zalunci da son zuciya da sabon Allah ba su taɓa ɗaukan doka a hannu ba ina fata an gane hukuncin kashe mutum da hukuncin haddi ba wanda ke da iko da shi sai alƙali sai hukuma amma ni da kai ba za mu mitin a masallaci mu ce wane hukuncin kisa bane ba mu dau makami mu je mu kashe shi wallahi wannan ba musulunci bane ba mu duk wanda ya ce maka wai an yi daidai wallahi son zuciya ga ya maka kawai zafin kai ne muna aiki na da emotion amma ba wanda shari'a ba ka san akwai emotion da zai ibi mutum ya je yayi abu amma shari'a ba ta yadda ba to shi kuma musulunci yana aiki ne da dalili ba wai da ya kake feeling a cikin ranka ba kun fanci wannan abin da kyau Allah ya sa mu dace to a karkashin wannan ayan da Allah yake cewa shi Allah yana la'antar su sannan masu la'anta suna la'antar su waye kenan suwa suke la'antar su Allah ya ce wala ka yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inuna Allah na tsine musu albarka masu tsine musu albarka ma suna tsine musu albarka da yawa daga cikin malamai suka ce sune dabbobi dabbobi ke tsine musu albarka a ce akuya tana tsine maka albarka ai kaga malalacewa da tinkiya da jaki duk su tsine wa malami albarka dan ya boye gaskiya kaga ya shiga matsala mala'iku ma su tsine mishi albarka to saboda haka malamai suka ce malamin da yake karantar da gaskiya yake bayyana gaskiya hadisi ya tabbata hadisi hasan ruwayi imamu abu daud da imamu tirmizi da imamu darimi da ibnu hibban daga abu darda Allah ya kara masa yadda annabi ce innal alima tabbas mai ilimi na addini wanda ke karatar da qala Allahu qala rasuluhu yastaghfiru lahu kullu shay'in duk wani abu da ke ban kasa yana nema mishi gafara hatta al-hitan hatta kifi a cikin kogi kifin da ke cikin teku ma yana rogawa malami na Allah gafara to malamin da ya boye gaskiya kuma wannan dabbobin suna tsine mishi albarka Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ni
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaika wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wa la hum yunzarun
Allah sai ce innal ladhina kafaru lalle wadanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa matu wa hum kuffarun suka mutu kuma suna kafirai kaga laifi biyu kenan ka kafirce wa Allah ban kasa wani abu ne daban kuma a ce ka mutu akan kafircin shi ma wani abu ne daban akwai wanda yake yana kafirci kan ya mutu kuma sai kaga Allah ya shirye da shi to a mutu akan kafircin shi ne babban bala'i shi yasa a kullun ka dinga roƙon kyakkyawan ƙarshe domin a kullun ƙarshe mai kyau ake fata ba farko mai kyau ba abinda ake bukata a ce farko yayi kyau tsakiya ta yi kyau ƙarshe ma yayi kyau amma idan an samu matsala ta kowace hanya ƙarshe ne yayi kyau wannan shine cin nasara Allah sai ya ce to lalle waɗanda suka kafirce wa Allah suka mutu kuma suna kafurai ulaika alaihim la'natullah irin waɗannan kan la'antan Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da la'antan mala'iku wan nasi ajma'in da dukkanin mutane gaba ɗaya kaf wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin bara ibn azib Allah ya kara masa yadda a cikin sunan ibn majah a cikin kitabul fitan hadisin sanadin shi fihi maqal saboda akwai lais bin anhis abi sulaim a cikin sanadin wannan hadisin amma inda hadisin yake shine innal ka'ece kunna ma annabi inji bara ibn azib fi janazatin mun kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam a wurin janaiza faqal sai annabi ya ce innal kafira lalle kafiri yudrabu darbatan baina ainihi za a buge shi a fuskan shi wato wani irin bugu a cikin kabari sai annabi ya ce fa yasma'u sautahu kullu dabbatin ghayru thaqalai duk wani abu da ke ban kasa mai rai sai ya ji ihun wannan kafirin in banda mutun da aljini su kada ne ba za su ji ba kage ce kullu dabbatun kowace dabba menene addabatu in an ce dabbatu da larabci dan adam ma fa dabba ne a larabci kenan duk abin da ke tafiya a ban kasa kullu ma yamshi ala al-ardi aw kullu ma dabba ala al-ardi aw kullu ma yadibbu ala al-ardi wannan takun haka shine dabba yadibbu shi yasa ake kiran halitta da suna ane duk abin da ke tafiya a ban kasa sunan shi addabatu yasa Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi
wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin.
Yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, babu wata dabba a ban kasa face arzikinta na hannun Allah. Dan adam yana ciki ko baya ciki? Yana ciki. To kalmar addabatu shine duk wani halitta da yake tafiya a ban kasa. Annabi yace idan aka buji kafuri a cikin kabari zai wani irin ihu, duk wani abu da ke ban kasa wanda ke tafiya da kaza da agwagwa da akuya da rago da tinkiya da shanu da rakumi da alare da kare komai sai ya ji ihun wannan kafirin gairu sakalaini, mutun da aljanna kade ba za su ji ba. Sai yace fatal anhu kullu dabbatin sami'at sautahu, duk wata dabba da ta ji ihun wannan kafirin sai ta ce Allah tsine maka albarka. Duk wata dabba da ke ban kasa sai ta tsine masa albarka, shine ma'anan wannan ayan da Allah yake cewa za a ainihin tsine musu albarka masu la'anta masu na la'antansu. To Allah sai ya ce khalidina fiha, za su dawwama a cikin ta. Malamai suka ce menene ma'anar fiha din nan? Za su dawwama a cikin me? Da aka ce fiha a cikin wuta? Na? Suka ce idan ka ce khalidina fiha, za su dawwama a cikin wuta, a ina aka yi maganar wuta a cikin ayoyin nan? Malamai suka ce babu. Ma'ana khalidina fiha ay fil la'nati, za su dawwama a cikin wannan la'anta, za su dawwama a cikin tsinuwan Allah da tsinuwan mala'iku da tsinuwan mutane da tsinuwan kowane irin halitta. La yukhaffafu anhul azab, wannan tsinuwan za ta ci gaba da zama tare da su har ran tashin kiyama, sannan za ta bi su har zuwa cikin jahannama. Idan suka shiga jahannaman la yukhaffafu anhum al'azab, ba za a sassauta musu azaba ba, wala hum yunzarun, ba kuma za a saurara musu ba. Babu randa za a ce ana ma azaba a wuta, za a ce a dan je break a dawo na awa ɗaya, babu wannan abu. Ita azaban wuta tana diman da'iman ne kawai, ba a jinkiri, ba a sassautawa, babu half time, babu komai. Ina fata an gane. To shine ma'anan wala hum yunzaruna, ba za a dan daga musu kafa a saurara musu ba, za su ci gaba da zama cikin azaba ne abadal abidina, Allah ya kiyaye. Shi yasa duk yanda mutum zai yi ya mutu a musulunci. Sai sa Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, ku yi duk yanda za ku yi, ku yi iyakar iyawanku, kar ku mutu face kuna cikin musulunci. Sai Allah ya ce me?
Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
A wannan ayan da muka karanta kafin mu shiga wannan, da aka ce suna cikin tsinuwan Allah da mala'iku da mutane, yanzu ya halatta tsine wanda yake mutum kafiri? A ce ga wani kafiri na mara mutunci, ka kira sunan shi ka ce Allah tsine masa albarka. Misali a ce akwai wani mutum a duniya sunan shi Donald Trump, misali, an gane ko? Sai ka kira sunan shi ka tsine masa albarka, ya halatta? Bai halatta ba? Amsa shine bai halatta ba, shine zance mafi inganci. Ya halatta ka ce Allah tsine wa mulhidai, Allah tsine wa mushrikai, Allah tsine wa azzalumai, wannan halal ne. Amma ka kira sunan mutum muayyan ka tsine masa, wannan bai halatta ba. Allah bai baka wannan daman ba. Kun fahimci na bin? Wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jamaa, shine mazhaba wanda yake na ainihin wasatiyya. Haramun ne a kira sunan wani a ayyana shi a ce Allah tsine mishi albarka. To ƙasa ko mafa? Ya halatta a kira ƙasa a tsine mata albarka? Misali akwai wata ƙasa sunanta Faransa, ka ce Allah tsine mata albarka, misali, ya halatta? Ko Ingila, ko Amerika, ko Rasha? Amsa shine bai halatta ba. Domin in ka tsine wa ƙasan albarka, ka san musulmai miliyan nawa ne a cikin ƙasa? Ina fata an gane. Sannan akwai dabbobi da ke cikin ƙasan su ma ba su yi laifi ba. A taƙaice, haramun ne tsine wa ƙasa ko mutum
sai dai a tsine wa aiki ko kuma a tsine wa masu aikin jumlatan baka kira sunan kowa ba kun fahimci wannan abin da ke shi yasa hatta al-qunut da muke a masallatai alama da mirar America wannan kaza wannan bid'a ne duk limamin da wallahi kuskure yake ku san wannan abin da kyau babu inda musulunci ya bashi wannan dama ko alama Allahumma da mirruwa ne ka kira sunan shi wannan ma bai halatta ba kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa ka'ida shine sai da tsine wa az-zalumai a tsine wa mulhidai a tsine wa mushrikai a tsine wannan ya halatta a kira Allah ya dammara su ya halaka su ya karya su wannan duk halal ne amma kiran sunan wata ƙasa a ayyanata ko sunan wani mutum wannan bai halatta ba bisa ga zance mafi karfin dalili idan mu tayi duba littafai akan wannan bayani insha Allah Allahumma amin so saboda kaga idan an ce bai halatta ba tsine wani kafiri ko wata ƙasa to ina ga fasiki kuma ina fata an gane misali mai mulki az-zalimi ne an sani ka kira shi ka tsine masa albarka ya halatta bai halatta ba in an ce turan ma bai halatta tsine mishi ba ina ga tinubu kuma kaga haramun kenan dan shi wannan musulmi ne ba kun gane wannan abin da kyau to tsine wa jami'a kuma fa a tsine wa jami'a ce jami'a kaza Allah tsine mata albarka shi kuma ya halatta ko bai halatta ba alama da mirfi didi da aka tabbai a baya amma shi ma ya tubo yanzu duk lokacin ma siyasa ne kawai kun gane ko to a takaice ire-iren waɗannan abubuwan aka wuce gona da iri ina fata an gane waɗannan roƙa musu shirya maki domin shugabannin mu na Najeriya idan ka ce Allah tsine musu albarka idan fa ya tsine kai zaka fi kwashan wahala kun fahimci wannan abin da kyau su roƙa musu shirya ake yanzu ma ba tsine musu bai ake ciki balle kuma Allah tsine Allahumma amin a takaice kamar abin da na faɗa shine galibi fushi ke jan mu yake samu wani abu amma ba wai dan abun ya dace da sunna ko ya dace da karantarwan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah ce wa ilahukum ilahu wahid abun bautan ku shine abun bauta guda ɗaya tallintar daya kalmar ilahu shine abun bauta ba wanda ya cancanta a kira shi da ilahu in ba Allah ba yasa ya ce wa ilahukum ilahun wahidun abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya tallintar daya he ce wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim ilahun guda ɗaya ne ina fata an gane duk wani ilahun da ba shi ba sunan shi ƙarya kun fahimci abin da kyau shine malam wa ilahukum ilahun wahid bayan ya gaya maka wannan kuma he ce la ilaha illa huwa ba abun bauta bisa ga cancanta sai shi ar-rahmanu wanda ya cike tun batsa da rahama shine ma'ana ar-rahmanu ala wazni fa'alan ga wanda ya san sarku ai mubalaga ne na ya cika ya tun batsa da rahama shi yasa ce wa rahmatu wasi'at kullu shay'in rahmata ta yarwaci komai shi yasa wallahi kaga rahman Allah zaka sha mamaki ran tashin kiyama ka gama zafin kanka ka je ga mutane a aljanna ba ruwan Allah da kai ka kori kowa a sunna ka kori kowa wallahi ka je ka same su a aljanna sun ma riga ka shiga aljanna dan ka kara wazinka a cin mutuncin mutane ka ci mutuncin wancan ka ci mutuncin wancan ka ce ku ne salaf ka ce wancan ba an ka gama haukanka ka ji a tsaye da kai ana ma tambayoyi ka ga ya wuce wasabiquna sabiquna ulaiikal muqarrabuna ko tambaya ba a musu kai kuma kana na kana amsa tambaya ka ci mutuncin daktawa ne ka ci mutuncin farfesa wane an gane ko kai ta bayani ka ci mutuncin shehu wane ka ci mutuncin malam wane ka zagi wane an gama ma kabbara kuma kana can kana bayani masu kabbaran ma kila suna aljanna kuma can na abin da kyau to shi yasa masu wa'azi wallahi su ji tsoron Allah ba burgewa bane ka zo kai ta cin mutuncin mutane ana ma kabbara kai kuma kai trending a social media don wanda ka ci mutuncin shi na ba abin da ya maka bai zage ka ba bai zagi iyayenka ba bai ma san da kai ba yayi wani abin da kai ne kake ganin kuskure a wurin Allah ma ba kuskure bane sai kai ka zo kana da kanka kai ne mai shari'a annabi kuma Allah ya ce wa arsalnaka alaihim hafiza wa arsalnaka alaihim wakila annabin kansa aka ce in alayka illal bala kun fahimci abin da kyau to duk wannan abun ba abin da ke kawo shi illa rashin tarbiya don in aka yi karatu babu tarbiya akwai matsala ka san kai karatu a gaban dattawa shi kansa wani abu ne idan kai karatu gaban tsofaffi za su ba ka karatu ko su ba ka tarbiya to ka je kai karatun aji kana kan kujera malami na tsaye tun daga nan ma ba ladabi kenan ka gama ka zo ka zauna a masallaci sai ka ci mutuncin kowa Allah ya kiyaye wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahman ba abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai arrahmanu wanda ke shine Allah arrahimu wanda yake wannan rahamar tashi kuma shi yake sadar da wannan rahama zuwa gaba yi arrahim ala wazn fa'il ka san fasaran da muka saba da shi arrahmanu mai kyauta a duniya arrahimu majikanmu mu ne a lahira haka ne ko ba haka ba to kalman arrahman fasara guda biyu malamai suke mata da arrahim wasu malamai suka ce arrahmanu fadin rahaman Allah a duniya da mummuni da kafiri da munafiki da fasiki da azzalimi kowa na ci yasa ayi ruwa a gonan kafiri da gonan musulmi ayi ruwa a gonan azzalimi da kuma gonan wanda ba azzalimi ba Allah ba azzalimi lafiya ya ba mummuni lafiya kowa na shaka oxygen kowa da kowa wannan shine arrahmanu kenan arrahimu kuma suka ce rahama ce ta gobe kiyama wacce babu mai samun ta sai mai imani kun fahimci abin da kyau sun kafa hujja da cewa Allah ce wa kana bil mu'minina rahiman tashiyatuhum fiha salam to sai suka ce karkashin wannan suka ce ana nufin arrahimun nan rahama ce ta mummune su kadai wasu malami suka ce a'a Allah ce inna Allaha bin nasi la raufun rahim annasu kuma Allah ya ce kowa ya shiga ciki sai suka ce su a fahimtar su arrahman rahama wacce Allah ya cika ya tumbatsa da rahama wannan cika da tumbatsan nashi yasa mafi yawan musulmai yan aljanna ne ka rike wannan abin da kyau ko kana so ko baka so wallahi sai an shiga aljanna Allahumma amin mafi yawan mummunai musulmai yan aljanna ne wanda yake babu mujamala dan wuta ne shine wanda ya mutu akan kafirci amma duk wanda ya mutu yana musulunci to Allah na da ganin daman ya ce ya gafarta mishi ba wanda zai ce dan me wallahu yahkumu la mu'aqibal hukmihi wa huwa sarrul hisab Allah ne yake hukuncin da babu appeal idan ya tashi gobe kiyama ya ce ya kalle ku duk yan fanta mina gafarta mu waye zai ce bai yadda ba babu wanda dan je kai da fari zai hana ne Allahumma amin babu wanda isa wannan misali ne kawai arrahimu shine bayan ya cika yatun batsa da rahaman kuma shi yake raba ta ga wanda yake dama fa'ilun kenan bi ma'ana shi zai ba wanda yake so ba wanda kai kake so ba to da Allah ya faɗi wannan abun yace wa ilahukum ilahu wahid dan a gane shine ilahu wahid yace inna fi khalqi samawati wal ardi
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض lalle cikin halittan samai da kasai waqtilafil layli wan nahari da jujjuyawan dare da yini waɗannan ababe guda biyu halittan sama da halittan ƙasa idan ka kalla ka san lalle akwai wanda ya wannan abu tunda kake baka taba jin wai sama an je ana gyara za ta faɗo ba ko ka taba ji baka taba ji wai ƙasa an je ana gyara ba ana tsoron za ta rubta da mutane babu inna fi khalqis samawati lalle cikin halittan samai kaga wannan saman da kake gani ba wanda ya taba zuwa inda take in ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam ba wanda ya taba zuwa duk inda ake zuwa space din nan fa gaba daya baina sama'i wal ardi ne da Allah ce ma baina huma din nan duk din duk waɗannan duniyoyi da kake ji guda taran nan gaba daya suna baina sama'i ne wal ardi ba wannan sama ake fasawa a fita ba ina fata an gane ke sa ce ya ma'sharal jinni wal insi
ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an تنفروا من أقطار السماوات والأرض فانفروا لا تنفرون إلا بسلطان
babu wani dan adam da yake da ikon da zai fita daga cikin wannan duniyar da muke rayuwa wannan baina sama'i wal ardi zaka fita daga cikin earth ka je duniyar mars ka je duniyar wacece amma ka fita baina sama'i wal ardi kace wai ka je sama ƙarya ne yanda ba wanda ya taba zuwa ƙasa kuma duk tonan da za a akwai limitation anan za a tsaya ba za a yi akwai tonan da in aka yi ma dan adam ba zai je wurin ba kun kwance da abin da ke ko rijiyar mai da ake tonawa dan adam ba ya zuwa wurin wasu na'urori ake tona su yi tonan har su kai wannan wurin kai in ka je mutuwa za ka yi to fa duk wannan tonan da ake fadan tafiya ka dan nake saboda abin da aka gano na zurfin ƙasa kafin aka inda ruwa yake in an gaya maka ne san tafiyan za ka yi mamaki ba wanda ya taba zuwa wannan wurin kawai bincike ne ya gano karshen kasar nan gaba ɗaya kafte ku ne akan shi muke ina fata an gane gaba ɗaya akan shi muke rayuwa sannan wannan saman kuma ba wanda zai ji inda take domin ka dauki misali rana kafin ka je inda rana take ma kanarki gaba ɗaya ba wanda zai je wannan wurin sannan ka dauki duniyar Mars kaga dan adam har yau an da tura wannan robot da ya je wannan wurin amma ka san tafiyan da ya wata wajen bakwai da wani da kwanaki yana gudun da daga nan zuwa Lagos zai je a minti daya kware da gaske yanda ka san bindiga misali ne fa yafi bindiga gudu kun kwanci wannan abin da kyau akwai ababen da Allah ya halitta masu gudu wanda ba abin da yafi su gudu sai ababe guda uku kaga na farko ikon Allah yafi komai sauri ba abin da yake ikon Allah sauri shine kufai kuni kenan ina fata an gane suka ce na biyu shine zuciya ba abin da yake zuciya sauri yanzu nan sai ka hangoce ni ga ka a ce ni a zaune kana cin taliya da kunama ko ba haka ba to kaga gudun zuciya kenan na uku shine haske gudun da haske ke da shi yanzu kana kunna haske za ka ga ya kai wuri ba za ka jira ka ce hasken yana tafiya kafin ya kai ba yanzu in kana tsaye anan ka kunna torch light da kunnawanka da haske jikin gini duk lokaci ɗaya ne haka ne ko ba haka ba to waɗannan ababen guda uku sun fi komai gudu yasa mala'ika ke da gudu irin na haske saboda Allah halicce shi da haske to in banda ababen nan guda uku kaf ba abun da kai kumbo gudu wannan abun da ke zuwa duniyar Mars saboda gudun da yake yi daga nan zuwa Lagos a cikin minti ne zai iya zuwa to amma sai da wata bakwai da kwanaki yana gudu kafin da kai wannan wurin kun fahimci wannan abun da kyau amma dan adam har yau bai iya kaiwa wannan wurin ba robot kawai aka tura ya bincike ya gano dan adam zai iya rayuwa a wannan wurin saboda an gano duniyar nan za ta kare sai a koma can a haukan su kenan to Allah ce inna fi khalqis samawati lalle cikin halittan samai wal ard da ƙasa waqtilafil layli wan nahari da jidduyawan dare da yini ba yanda za a yi a ce kullun wannan dare yazo haske yazo duhu yazo ba wanda ke sarrafa wannan abu ina fata an gane wa ilahukum ilahu wahid din kenan inda har wannan abun na faruwa dole akwai wanda yi wanda ya wannan abun bai koya a wurin kowa ba, babu mai taimaka mishi, shi kadai yake, to shi kadai kamata a bautawa. Kun gane hikiman? Shine alakan wancan ayan da wannan. Yanzu in ka dauki ikhtilafun layli wannan hali, jujjuya wanda daidai ne, bari in ba mu misali guda daya. Yanzu mu anan ai muna ganin kamar abun mamaki ne, ana kiran sallar magriba karfe 5:50. Haka ne ko ba haka ba? Amma in muka tafi cikin watan June, zaka muna sallar magriba kusan 6:40. Kaga bambancin kusan 50. Ba abun mamaki bane ba? To wannan ba wani abu bane idan ka san kuma Scandinavian. Kasashen Denmark, irin su Norway, Sweden, Iceland da sauransu. Akwai lokacin da a cikin watan June rana tana faduwa karfe 1. Ina fata an gane. Karfe 1 dare rana ta fadi. Ko kuma a ce misali rana ta fadi sori karfe 10:50 ta fito karfe 1:12. Gaba ɗaya daren bai wuce bai kai awa 3 ba. Sai a yi ni kusan awa 10. Haka suke azumi. 2015 haka suka dinga azumi 2016. A lokacin da muke azumin June July. Kware da gaske. Awa 10 an yi azumin awa 21 ma a wannan lokaci. Awa 19 kan 18 America ne suke yi. Amma a su Denmark suna azumin awa 21 ne. Har da wasu 'yan mintuna. To amma a yanzu yanda muke ciki wannan watan na November cikin zuwa cikin December, zaka samu rana tana fita ne karfe 9 sarakuta na safe. 9 sarakuta a lokacin rana ke fitowa. Za ta fada kuma karfe 2:50. Kun gane? To yanzu nan da 'yan shekaru kaman 5 za mu zo muna azumi cikin December zuwa shekara 6. To azumin su gaba ɗaya ba zai kai awa 6 ba. Kamar da akwai inda suke azumin awa 3 kuma. Saboda yinin su gaba ɗaya awa 3 ne. To kaga ikhtilafun layli wannan hari kenan. Jujjuya wanda dare da yini. Haka abun fa sai na raguwa kadan kadan kana har kaga ya canja completely. A takaice da ikhtilafun layli wannan har juya wanda dare da yini. Wannan misali ne kwaya ɗaya da zan babu saboda lokaci. Za mu tsaya anan sai wani sati mai zuwa. Akwai misalai da dama. Wani bangare kadan mu karanta na aya. Za mu tashi akan ta insha Allah. Abunda mu karanta na dai Allah ya ba mu lada. Inna muka yi kuskure Allah mana afwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.